sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren VOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Ya kamata yankin iyakar da ke tsakanin zirin Gaza da Masar ya kasance karkashin ikon Isra'ila don tabbatar da babu wata kungiya mai dauke da makamai a yankin, inji Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a wani taron manema labarai jiya Asabar. Yayin magana ne yayin da yakin Isra'ila da Hamas ya shiga mako na 13. Netanyahu ya ce yakin zai dauki tsawon watanni masu zuwa. Idan Isra'ila ta karbe ikon yankin kan iyakar, to tabbas zai zama kuma baya ga janye wata daga Gaza a shekarar 2005 tare da sake mayar da yankin karkashin ikon Isra'ila bayan shekaru da dama da Hamas ta yi. Ya ce an kashe mayakan Hamas kimanin 8,000 a yakin da sojin Isra'ila ke yi a yankin Falastinu tun lokacin da aka fara yakin a watan Oktoba. Falastina 21,672 ne aka kashe tare da jikkar ta sama da 56,000, inji ma'aikatar kiwon lafiya ta Hamas a Gaza. Sai dai bai bambanta tsakanin farar hula da mayakan da aka kashe ba. A ɗaya bangaren kuma, wasu makamai masu linzami biyu na Rasha sun afka tsakiyar birnin Kharkiv a ranar Asabar, inda suka jikkata akalla mutane 21, inji jami'an Ukraine a wani jerin hare-hare na baya-bayan da ake kaiwa ta sama. Hare-haren na Rasha akan Kharkiv ya zo ne bayan harin da jiragen saman Ukraine suka kai a safiyar ranar Asabar a birnin Belgorod na Rasha, wanda ke kan iyaka da Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce akalla mutane 21 da suka hada da kananan yara 3 ne suka mutu, yayin da wasu 110 suka jikkata sakamakon harin da Ukraine ta kai a ranar Asabar a Belgorod, inji gwamnan yankin Yevislav Glaskov. Rasha ta buƙaci a yi wani zama ranar Asabar da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya kan abin da ta kira hare-haren wuce gona da iri da Ukraine ta kai kan Belgorod, da kuma zargin Ukraine da amfani da hatsabibin bom ɗin nan mai ƴaƴa. Sai dai bata bayar da ƙarin bayani ba, kuma kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya kasa tabbatar da ikirarinta. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kungiyar kare haƙƙin jama'a da masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun shigar da ƙara a ranar Asabar kan katafaren kamfanin samar da abinci na Amurka Del Monte kan zargin kashe-kashe da cin zarafi a babbar gona a Barba da ke kusa da Nairobi. Ƙarar da aka shigar a babbar kotun ƙasar Kenya ta kuma kasance a madadin mutanen da suka ce jami'an tsaron Del Monte sun ci zarafinsu da kuma 'yan uwan waɗanda aka ci zarafin. Kamfanin wanda ya dauki ma'aikata 6,000 a Kenya ya taɓa fuskantar zarge-zargen cin zarafi da tashin hankali a baya, ba iya tuntuɓa shi nan take domin jin ta bakinsa ba. A wani lamari na baya-bayan nan, 'yan sandan Kenya na gudanar da bincike kan mutuwar mutane 4 da ake zargi da ƙoƙarin sata a Barba a cikin wata gona ta Del Monte da ke kusa da Thika, arewa maso gabashin Nairobi, babban birnin ƙasar. Daga ƙarshe, ƙasar Venezuela ta ce za ta ci gaba da jibge dakaru kusan 6,000 har sai wani jirgin ruwan sojan Birtaniya da aka aike zuwa Guyana, makwabciyarta, ya bar gaɓar tekun ƙasashen biyu na kudancin Amurka. Wannan dai shi ne na baya-bayan nan a tashin hankalin da ke ƙara taɓarɓarewa tsakanin Venezuela da tsohuwar ƙasar da Birtaniya ta yi wa mulkin mallaka. Kwanan nan ne rikicin ya sake tasowa kan ɗiyaucin yankin da aka kwashe shekaru 100 ana gubzawa, bayan da aka gano albarkatun mai a Guyana. Hakan ya ta'azzara ne lokacin da Venezuela ta ba da rahoton cewa 'yan ƙasarta sun kaɗa ƙuri'a a zaɓen raba gardama na ranar 3 ga watan Disamba don neman kashi 2-3 na ƙaramar makwabciyarsu.
Labaran duniya Sha'a kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Wannan lokaci tare da fatan an shigo zauren VOA lafiya. Muna tattaunawa kan irin tasiri ko rashin tasiri da takunkumi da kungiyar kasashen Afirka ta Yamma ECOWAS ko CEDEAO ta dora wa kasar Niger yake yi a fannin kasuwanci da zamantakewan ƴan kasar. Kuma abokin aiki na Mansur Sani shine yake jagorantar shirin. A yau za a tashi ne a bayanan da Kananatu mai kayan yara sabon garin Maradi zai yi kan takunkumin da yadda ya shafi musayan kuɗaɗe. Bari in miƙa ku ga Mansur Sani.
Alhaji Kananatu, ana maganar kayayyaki masu shigowa daga makwabta tarayyar Najeriya sanadin takunkumi ci gaban da aka samu ta hanyar taransafa wajen tura kuɗaɗe da kuma turo kayayyaki. Ban sani ba. Akwai wani sauyi da aka samu ko wani cigaba da aka samu ko sauki da ake cigaba da samu wajen turo kaya tunda ba mutane ba ko ina ba suke zuwa sayo odar kaya kamar wasu daga cikin ƴan kasuwarka ko makwabtanka ko waɗanda kuke jagoranci. Akwai wani sauki da ake samu ta hanyar turo kaya, kayan suna zuwa ba tare da farashi ya ƙara ba.
Bari mu haɗa ma, na ga direban da aka zuba ma ruwa haɗuwa yi.
Me yau jawo?
Cikin sati uku a kama shi. Ya je ya zo da kaya a kama shi. Yaje zo da kaya a kama shi, na uku da aka kama shi, da aka haɗa mai abin da za a bada wallahi haɗuwa sai da aka yi hawa mai ruwa.
Subhanallahi.
Nan bisa wannan hanyar ta dan isa.
Saboda abin ya wuce
hankali. Yanzu ko wannan shekarar ne jiya Juma'a da muka je nan wurin burgal, akwai motocin da an kamo su. Eh lalle an sani shi dan kasuwa da shi da duwan shiga tsakanin su sai dai Allah. To amma ya kamata a rinka sasantawa. Amma bai yiwuwa saboda an yi kudeta mutane suna cikin bala'i kuma kuna ƙara musu kuma bala'i. Wai mutum maye magana wai sai ku ce wai gwamnati kuɗi take su.
Dole.
Kai mu mutum can dama ce mu ake gwamnati kuɗi take su.
Tun
can dama kuma yanzu ma sai a ce mu wai gwamnati kuɗi take su.
Sai kuka ga dukkan waje ci.
Yo da ihi dai ci. Kuma magana wani shinkawa wani waka wai kullun ana magana wai ƴan kasuwa. Wai su ƴan kasuwan nan ba a san su ba. Ni ba na san ka ba.
Ka sani.
Ina tashi nan ka ba neman ka ba na san inda zan gane ka ba.
Tabbas.
Su wayannan masu shinkawa da suka kirge mata kuɗi ko kuma suka ƙara mata kuɗi ba a zo a aljannu ne su.
A mutane ne.
To ba a zo a magana da su ne. Ina shugabanninmu sake. Shi yasa nace maka ita Maradi tun kamun takunkumi cikin takunkumi take. Ba ka shi magana ta zo ba.
Nagode.
Abinda ke ikon Yamai shike ikon Maradi.
Duka mu.
Me yasa ba a bugo waya in ba a iya zawwa? A zo a yi ma ƴan kasuwan magana. Ko kuwa nan garin ma bai yi musu magana ne?
Akwai.
Gashi an ce Yamai sha uku da wani abu take. Ba mutane bane suka yi magana aka rage farashin ko aljanu ne suka yi magana?
Mutane.
To mu nan me yasa ba a yi magana? Kai, diba.
Na rantse da zatin Ubangiji munan da ka gani da gwamnati ne da shugabannin mu ƴan kasuwa da su ake kamawa ana karya talakawa.
Hajiya masaki gabatar da kanki ga masu saurara.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Amina mai sai da kaya kasuwan mata.
Amina, me zaki cewa mun yi magana akan abubuwa na daban-daban muka da bangaren abinci da bangaren cefani a matsayin ki ne ɗaya mace. Nan ma akwai abubuwan da suka canza tun daga dangin sa tarugu albasa da sauransu.
Wallahi.
Abubuwa ne wanda mutane suke renawa
ko mazajen. Babu abin da ya canza.
Ba sa ba da kuɗin cefanin yanzu kamar.
Wallahi babu abin da ya canza. Saboda a da dala 100 tana iya ma cefane ka yi sama. A yanzu 150 ba ta cefane. Wannan tsadan mai da muke cikin shi. In direba aka labato kayan danyi aka azo mashi kenan mai yana shan mai 100 da kadago wasu ce jibe sun sha 650. To abinda ake dauko mu da dan buhun albasa naira 1000 yanzu 2000 ake dauko shi.
Iyalinka.
Abinda ake dauko kabewa da guda naira 200 yanzu 400 ake dauko.
Iyalinka.
Abinda ake dauko kwandon tumati naira 300 yanzu 700 ake dauko shi.
Halinka.
Kenan babu abin da ya canza. Mu kan mu da kudin mota mu 1000 muke zuwa. A yanzu 2000 take mota. In dan ma ka zo kai dare wallahi 300 za a ci ma mota.
To.
Kenan ba a ce akwai sauki cikin abin da za a zo. Kuma mu ne aka shigo masu kaya nan sai sun yi da dawane su. Ya da mota suka kashe ta kudi nan suka zo Igbo suka shigo sai sun yi da dawane suka saka kayan miyan nan. Yanzu wallahi albasa dala 20 ba tamami a kai kadai gidanka ka ci. Kabewa dala 10 ba ta mamaya kai kadai gidanka a da lokacin dala 100 tana yanzu wallahi 150 ba ta yi kenan a yanzu Niger tana cikin haula ƴan rayuwa azinjar tana cikin takunkumi mugun takunkumi saboda mu mata ɗan namiji ta ɗan darin ya baki ke diya mace in baki da sana'a yi wallahi gidanki za a sha ta hushi kada a kwanta za a zuba ruwa da tashi da gishiri a sha a kwanta saboda dari dai ba ta cewa ne kin sau icin 40 icin shi kan yin hitanan ne
ba tunanin nama
to ina wake cin nama talaka ga inda nama yake bi ya wuce nama na masu arziki ne wa ba talaka nama wallahi talaka bai ga nama ba wani yanzu haka aka ce maka mara da yana ai wata guda bai ci nama ba kaka ce
wani tun nalaye wa
take wallahi wani yalla ma tun nalaye bai ci shi ba ana neman garin rogo a cakula ba dadi a ci wa ba kai kan sayan nama a ci shi dan Allah dan annabi shugabannin mu tausaya ma talakawan su tausaya ma talaka talaka ya san cikin kasa ya an yi kasa ya gani an yi juyin mulki mun ji dadi ba a ce an yi mulki ba muna kuka lokacin da tanja ya hau wallahi mun ji dadi hawan baban tanja asibiti ma wannan an dauke mu nauyi Niger zaka je ka kai yaro kai da ka sai mu da magani sai ya kai shekara 5 mai hoshi ya aka kai mu taurin hoshi haka kawai za a ce ma kawo a cika mata kwali da magani a zo a yi tiyata in ka ga abin da aka sai magani to sai wanda babu ga likita amma a yanzu ko jinjiri ka kai sai ka biya kuɗi ka mai magani
mushi ga malama ta ban ko sake gabatar da kanku
assalamu alaikum ni ce uwa biyu mai sai da kaya nan yar sunita
to mi za ku ƙara cewa game da lamarin mata ganin cewa su ne iyaye da ɗiyanku da jikokinku sana'a dai kullum ana cewa mata su tashi sai sana'a su nemi ilimi su nemi menene gashi kuna gwagwarmaya ta bin wagga hanya wadda ke tattare da haɗarra da kuma matsin da ake ciki mi za ku ce ma sauran mata akan irin yadda ya kamata su jajirce
to dole ka jahirce muna in ba ka so danka ya shiga cikin wani yanayi saboda mai gidanka ya tahi bai kawo maka abin da zai wadace ka ba dole ke mace in ba ki iya sana'a kai da kawo dole ki jajirce gidanki ki dora sana'a hannu ko keken ɗinkin nan kina yi ko injin ɗin markaɗe kina markaɗe cikin gidanki kina samu kina ciyar da iyalinki saboda ku samu riha asiri kuma ɗiyanki su tashi cikin mutunci saboda in kika bar yaranki yana jin yunwa yana wani abu daga ɗauka hankali sai ɗauka kayan mutane ko ba haka ba ne ka gani to amma in ka jahirce kada yi shi yana yi ɗan abin da ya kawo kai ka gana ka ku gama ku ci da iyalanku inda dai ba an ce ba namiji shi kadai zai ci da diya saboda ba shi kadai ya haihe su ba ku bi ku kaihe su duka kenan hakukuwan su suna kanku da kai da shi to ka gani dole ke ma ki jahirce ki taimaka da wani abu yana yi ne ba kai to amma an hita ba a samu abin da zai wadata ba to dole a kama majuna a samu rihin asiri ko ba gaskiya ba ke da iyalanki kuma za a dauke ku da muhimmanci an ga ba ku tona ma kanku asiri ba ke da mijinku kuna zaman lafiya wasu daga can ma za su yi sha'awai irin zaman takewai da kuke yi to dole ne muke jahircewa muna yi wannan sana'a ni na kai shekara 15 ina wannan kasuwanci na saye da sayarwa
eh an yi
an sha da cikin maradin nan to wanda zaka ce ma uwar biyu to ya sani da roba ta nake yawo ina bi gida gida ina ga haja inda aka kira ni aka sai inda aka ce mani Allah ci she mu kamar almaji
rana haifa na wannan takunkumin ya kahu aka kakaba ma Niger shi ke da ke jabiya kin mai da maradi kamar gida yaya kika shi da ake ganin wasu suke ganin kamar za a raba kasar tsakanin Niger da Najeriya kika shi cikin zuciyarki
to gaskiya wannan abu dai duk ba wani dadi ya ma mutane ba inda dai yanzu kaga duk abubuwan da ake yi ana ganin da aka yi kamar za a ji sauki to gaskiya sai wannan matsala ta zo ta karu ko ba gaskiya ba in ka taho da kayanka kaga a takuraka an ce an yi wannan ana ganin mulkin soja an ce za a ji sauki to ka taho kuma kana ganin za a taimaka maka to mu da yanzu an yi matsa mamu ga hanya domin Allah bisa baya an yi matsa mamu ga hanya
me kiran ku ga hukumomin suna jin ku a gulguji
to mu dai hukumomi su taimaka mu saboda dai mu dai kananan yan kasuwa ne ko ba gaskiya ba saboda dai jariri tattali yake su in ba a tattala shi ba zai shiga cikin wata matsala wani abu ya same shi to kuma kai da yaranka ba ka samu wani ba ka san abin da zai zo ya same su dan Allah su taimaka mamu su dora mamu sassabci ga hanya su daina takura mamu
masu sauraron shirin zauren BOA ake sauraro kai tsaye daga sashen Hausa na gidan rediyo muryar Amurka da ake yada shirye-shiryen shi a fadin duniya. Ba tare da bata lokaci ba ganin da lokacin shirin ya tafi kwanan shirin zamu sidi tare da kiraye-kirayen al'ummar da muka gabatar da wannan shiri daya bayan daya bayan kurafe-kurafe da kuma ra'ayoyi da kiraye-kiraye na ɗan kasuwa maza da mata zamu dawo bangaren ɗan kungiyar farar hula ya gabatar da kanshi sannan mu ci gaba da cewa wani abu a cikin shirin
dan bawan Allah Abu Dan Naito
Malam Abdu ka ji ra'ayoyin mutane mutane da suna nuna dai ciwon arni ya ce ba sauki tunda an ce rinka ganin gaskiya aka ce ya jiki ya ce ba wa sauki kai yaya kake kallon wannan dambarwa
wagga dambarwa kawai tsakanin su ne ƴan kasuwa duk da dai sai mun kasa mu sauki ne yanzu su da kansu su faɗi wacce
mai hita
haba mun san da wannan
na ƙara maka yan tsada su su goka da mai
haka in ka saurare su da kansu
kansu guda
sai kuma suke faɗin kuka da manyan ƴan kasuwa su dibi kansu
yawa
saboda mu ai garin su muke zuwa mu sai tunda ba garin Allah da bai waya ba mutai kasuwar mata ba ko sayan haki da mu zo mu kwada ko sayan wasu abubuwa da mu zo mu abin nan ko kuma shi ne ce mai kayan yara na ce a hannun manya ma saboda ai shi babba ke zuwa sau kayan
ƙwarai da gaske babba ke zuwa ba yaron ba ke zuwa
to kenan kayan mu je ga manya garin su muke zuwa su manya magana shinkawa ce ake ya shinkawa ba ni hasa tun shinkawa ana ai hasa saboda
lafiya ni tsaya ka ci mi
di ba muna da hati muna da dawa
wannan yunkurin da
muna da hati muna da wake da abuwa ne waɗanda in muka
wai kana tsanu abuwa
da abuwa ne waɗanda in muka dawo gare su na mu tsoke muna aimi amfani da su mu manta da duk wani abu wanda za a kawo
muna da ƙarfin
za mu yi haka mata na magana wai da ladari ba ta ce wani
ba ka yarda ba
ya zani in yarda albasa in ka gangara nan su mara na gata nan duk kayan ce wani har yanzu in ka tun su mara na akwai su to yaushe ne muka lalace har sai muka koma sai an kawo mu kaya daga Najeriya duk waɗanda abubuwa ne waɗanda muna da sunan bakin gulbi muna da jardin da komi me yasa ba mu amfani da kayan mu kenan dare hewa da cewa sai an kawo daga wani wuri shike kawo mu lalata muna da gandari muna da duka abubuwa waɗanda duk waɗannan abubuwa muna iya mu mallake su mu manta da su ci a kai ɗan Nijar ya ci da ɗan Nijar inda tun da farin mun yi wannan tunanin ni ina jin kunya a ce wai mu har muna da matsalar abinci na Nijar
kunya wa kake ji
kunyar duniya nake ji a ce sai mun tafi wani wuri mu da abinci alhali muna da dashi muna emi furaji muna
da tanki kuna da iri
komai muna da shi wanda za mu tattara ruwan mu albarkacin gona wanda har sai mun kai shi waje waɗanda ke kama abinci dibi ɗauki wannan ƙasa da ake bugu wasai wani lokaci wasai ta dauko shinkawa ko ta dauko masara ko ta dauko hatsi ta kawo duk kasar gudanawa ce fadin ta nawa ne amma sai aka ce sai ta kawo mu abinci Ukraine kenan me yasa mu nan ba mi wallahi in muka dage shekara biyu zuwa uku sai dai mu ba
ba gani abubuwan sun kuma na zamani abu
ba magana yo miye ne zamani miye wanda ba menene wanda ba mu da shi na zamani
irin shibuka da kuma taki
muna da irin na shibuka
ruwa fa
muna da ruwa
hanya jawo su ha
akwai hanyoyi da dama na jin su ba ma wuya gare su ba
to
mun zanna nan da shekara da shekara 20 shekara 30 ana mun furaji me yasa ba min shi yanzu noman rani da mun
sace ka ci mutane rauganci ya masa yawa
wallahi mun shiga rauganci da muka tsaya muna jiran sai waje ta kawo mu abinci yanzu duka waɗanga abubuwa ne waɗanda ya kamata mu fara tunanin su dan mu hikarin abincin da zamu ci in muka yi wannan to duk wani da ka sani ya ja baya ka gani kuma bari ka gani yanzu mu rage kuka wallahi tallahi abin murna ne gare mu
in ka kakoshi shikenan sai ka
ce ba magana in na koshi bane duka ɗan Nijar kamata ya mu shiga addu'a kamar yanda to da addu'o'in da ake wallahi suna mun magani an samu takunkumi wanda suka samu takunkumi sun yi mu matsuwa sun yi mu shiga takunkumin Allah bai san kai zanna kana ta kuka wallahi Nijar alhamdulillahi mun gode Allah
yanzun ba zai faɗin matsalar
ba an samu takunkumi amma sun yi mu matsuwa waɗannan kasashen kana ji kana sauraron radio kana jin irin kukan da suke to sai mu ce mu sai hamdala kuma wanga abin ya kamata kamar yadda kaga duk a shak ko da wani lokaci aka zo sallah ana alkunut kin nan to wallahi mu ci gaba da yanta wanga abu ne na Allah haujoyin mulkin Allah ne yayin shi ba mutum ba duk wasu abuwa din da ake nema na masifa bisa ga Niger sai mu dage su mu take su sai ka ji wadancan masu neman su nemo mu da sheri abin ya koma bisa kansu yanzu horan shi abin tausayi
da bayanan jigo a bangaren kungiyoyin farar hula Malam Abdul Anna Ito zamu dasa aya a yau idan Allah ya kai mu lafiya makon gobe zamu dora a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagorance shirin sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke taya mai sauraro murna za a shiga sabuwar shekara ta 2024 miladiya wanda zamu shiga gobe Litinin da fatan za a yi shagulgulin sabon shekara cikin kwanciyar hankali da lumana mu huta lafiya
gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari
Assalamu alaikum sunana Abubakar Muhammad Allah ya kun kare shekara na 27 kuma ni mutumin jihar Kaduna ne daga Najeriya to alhamdulillah a Najeriya dai ina sana'a ne na aikin hula irin namu na bari-bari wanda ake wankewa da karo wanda duk yake Najeriya sun wannan aikin to cikin haka shawara ta
Assalamu alaikum
zan ziyara ga asali ziyara bayan na zo ina shirye-shirye da kudi na nazo Ghana to kafin zo Ghana dai naga yanayin border dan tafiya na farko kenan zan ketar kasa gaskiya naga abubuwan ban mamaki akan hanya to bayan na sauka border Ghana akasari ma gaskiya ɗan sanda na Ghana da na hadu da su musamman da suka ji daga Najeriya na taho sun karrama ni sun mutunta ni har ni ya bani mamaki to sai ni tun daga nan nake ganin kai akwai alheri da albarka da zan shigo cikin Ghana to alhamdulillah na shigo cikin Ghana daman akwai ƴan uwana dan akwai kakata daga Najeriya ita mutuniyar Ghana ce wacce ta haifi mama na to daman sai na zo ziyara don sauka gidan da take to alhamdulillah na sauka gida an karrama ni an rike ni hannu bibbi an mun rukun ma da ni ina ga na wuce dan uwa to cikin haka na fara aikin nama wani rafayi na ko in ce kawuna muka fara wannan aikin kadan-kadan kafin in fara sanin gari bayan na san gari sai na ga ashe akwai abubuwa da yawa wanda a Najeriya muna da shi na zo na iske shi a Ghana to cikin haka yanzu ban san kowa ba irin dai kalubalen da na fuskanta kenan wani lokaci sai ina zaune sai in tashi in je yawo kafin in san jama'a cikin yawo na kenan to ban san kuma akwai kungiya na fina-finai Hausa a Ghana ba sai Allah ya sa ni cikaro da wani alama na Ghana har akwai har ni ma nayi bincike na kasance tare da su dai je na same su yanzu haka zaman da nake nema ina ciki kuma bayan nan cikin wannan harkan da na shiga inda nake gode ma Allah wannan harkan shi ya bani kwarin gwiwa na je na koyi kuma wani aiki na daban na musamman mai zaman kanshi wanda na je na koyi edit yanzu haka ni editor ne kuma ni actor ne to gaskiya kalubalen na fuskance su da yawa na fuskance su da yawa kalubalen farko dai shine kadaici da na bar ɗan uwa daga Najeriya na zo garin da ban san kowa ba to ya dauki ni tsawon lokaci kafin in sake to amma daga baya da na san abubuwa ina shiga wurare musamman harkan da na shiga sai na ga gari ma yanzu sai na zama kamar na zama dan garin ba sannan cikin haka kuma Allah ya bani iko kuma na kuma shiga aikin turan adaidaita. Gaskiya cikin turan adaidaita yazo ya kasance dai ban san gari ba, amma saboda kwazo na neman abin yi da kuma sana'a da samun kuɗi ya bari. Haka ne hakuri na fuskanci kalubalen da wuraren da ban sani ba, zan dauki wani ma ban san inda yace ba, sai dai in ce muje shi daga haka har na san wurare daban-daban, har yau zan kai wani ma inda bai taba sani ba. Gaskiya tsakani na ni da hukumomi musamman yan sanda lokaci ina turan adaidaita sun sha kama ni, wani kamawan kuma kowa ya san lamarin dan sanda, wani kamawan kuma gaskiya sai kai da gaskiya, wani lokaci ma sai kun yi gwagwagwa tsakanin ka kai da su kafin ma ka tsira daga hannunsu. Dan wani lokaci sun taba kama ni daga wani wuri ana ce mai Ababu Station, sun kama ni, ni kuma bako ne banda takarda, banda wani takardun da za a zai gwada alaman ya kamata in yi tuki. Haka nake ta ba su hakuri, suna gwada mun kaza, ni da su akan titi gaddama, ni kuma ina musu kaman ni ma na san me nake ciki, ashe duka karfin kai ne. Karshe dai wani lokaci sun taron mun sun kai kaman su biyar, haka nan suka kama ni suka kai ni police station din nan da adaidaita. Lokacin nan dai adaidaita sai dai kwana uku ko hudu ma ne a police station din, suka sassace tayoyin. To gaskiya na ɗaya daga cikin kalubalen da na fuskanta da nake turan adaidaita. Kalubale kuma na biyu musamman in ga haɗu da fasinja zai je wuri gashi yana yaren asanti, gaskiya wannan yana ban takeici ban iya yaren ba, saboda ina ga wani lokaci ga kuɗi saboda ban iya yaren ba sai ya wuce. Amma a haka akwai wasu da ɗan ƙaramin turancin da muka koya ko muka iya, da buga-bugan broken da aka sani na Najeriya, haka za mu yi mu fahimci juna. Har Allah ya sa yau ina ƙasar Ghana, komai na fahimci abubuwa, na experience abubuwa da yawa da zai zamantakewa da rayuwa, da kuma albarkacin irin wannan hidima da na zo na yi da haƙurin da na yi. Yau gashi wani lokaci kuɗin da nake samu in na aika ni a nan zan gan shi kaɗan ne, amma in na aika can ana ganin shi da yawa, kuma gaskiya wannan yana mun amfani sosai, kuma yana ma ƴan uwa da iyaye amfani sosai. Daga gida ina ƙara gode ma Allah, dan ba zan ce ni na kaina zuwa na gane ba, Allah ne ya kaddara zan zo, dan ba zama ya kawo ni ba, amma Allah ya kaddara yau ina zaune a gane kai. Har ina tunanin ma zan ƙarasa rayuwa na ma ƙarasa shi a cikin ƙasar Ghana.
Madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu. A madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni, Alheri ke muku fata alheri, ku ni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.